sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 21, 25, 16. Haka kuma masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a normal da lord dokmaniya haka kuma na iya samu alfa radio na kuma sun da ke kasar Ghana su kuma masu na'uran computer a duk lokacin da suke son kama ta shato suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masare assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da saduwa da ku yau Lahadi 16 ga watan Satumba na shekarar 2018 da fatan an waye gari lafiya da fatan an lafiya Ladan Ibrahim Awane daga nan birnin Washington DC ta da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Mahmud a ba mu kanun labarai
to zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane 12 sanadiyar guguwar Florence da ta sauka a kudancin Amurka yayin da guguwar Manhut da ta ratsa kasar Philippines ita ma ta kai ga yankin Hong Kong sannan rautani daga kasar Kamaru na cewa an gudanar da kwararren bincike kan mutanen da ke kucewa daga yankin da ake amfani da harshen Ingilishi suke shiga yankin Faransanci.
Madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji a Najeriya yadda 'yan siyasa ke lillika hotunan 'yan takara barkatai.
Ya kamata duk wanda ya hito yana neman takara akwai hanyoyi da dama da zaka iya bi wanda yake zaka sadda kanka jama'a su ganka akwai billboard da ake yi akwai signpost wanda ake yi a aje akan tituna.
Daga batun fasta sai kuma yadda rikici ke neman kunno kai a zaben fidda gwani a jami'ar APC a jihar Adamawa.
Da fa so ji shine kunya kuma wannan kunya za su ji sai dai wannan ranan zabe bai zo ba domin al'umma a baya sun yadda da su sun amince da su sun mutunta su suka ba su riƙon amanan su suka yaudare al'umma.
Kana za mu kawo muku shirin idan kwaya ta narke tare da Hafsat Muhammad amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa ta Amurka ta ce karfin guguwar Florence ya ragu. Amma kuma za a ci gaba da ganin ambaliyar ruwa a wasu sassan jihohin Carolina ta Arewa da ta Kudu. Zuwa yanzu mutum 12 aka tabbatar da sun rasu rayukansu sanadiyar wannan guguwa. Rotannin sun ce za a ci gaba da ganin ambaliyar ruwa har na tsawon kwanaki ko makonni sanadiyar tumbatsar da kogunan yankin suka yi. Bane sun yi nuni da cewa yayin da guguwar ke ci gaba tafiya za a ga ƙarin saukar ruwan sama a yankunan tsakiyar yammacin jihar Carolina ta Arewa zuwa kudu maso yammacin Virginia da kudancin Carolina ta Arewa da kuma kudancin Carolina ta Kudu. Sauran yankunan da za a ga saukar ruwan sama sun hada da yammacin tsakiyar jihar Virginia da kuma yammacin Charlottesville. Cibiyar da ke sa ido kan guguwar ta ƙara da cewa akwai yiwuwar a ga iska mai ƙarfin gaske a yau Lahadi a Carolina ta Arewa da kuma gabashin Carolina ta Kudu. To halin da ake ciki kuma a can ƙasar Philippines maguguwar da aka wa lakabi da Manhut wacce ta ratsa ƙasar a jiya Asabar ta isa yankin Hong Kong da sauran yankunan gabar tekun kudancin China. Hukumomin yankin na Hong Kong sun yi kuwa ga jama'a da su zauna a gida saboda kare lafiyarsu. Amma rotanni sun nuna cewa ba a bi wannan shawara ba. A lokacin da guguwar ta sauka a Philippines a jiya Asabar inda ta zubar da ruwa mai ƙarfin gaske a ƙuryar tsibirin Luzon, adadin mutanen da suka mutu ya kai 25 ya zuwa yau Lahadi waɗanda akasarinsu suka mutu sanadiyar zaizayar ƙasa. Rotannin sun ce ruwa duk ya mamaye gonaki a yankin na Luzon wanda shine tsibiri mafi girma a ƙasar ta Philippines. Wannan guguwa ta Manhut wacce ta yi tafiya kilomita 270 cikin sa'a guda ita ce mafi ƙarfi da ta afkawa ƙasar a wannan shekara. Rotanni daga kasar Kamaru na cewa ana gudanar da kwararren bincike kan mutanen da ke ficewa daga yankin da ake amfani da harshen Ingilishi yayin da suke kokarin tsallakawa zuwa yankin da ake amfani da Faransanci. Binciken ana gudanar da shi ne a cewar hukumomi bayan zargin cewa mayaka na shiga yankin da makamai. Wata mata 'yar kasuwa mai suna Philomena Maloke ta fadawa muryar Amurka cewa sojoji sun caji kayanta da na 'yarta har sau 7 a tsakanin wani gari da ake kira Kumba zuwa yankin Buwa da ta isa. Inda daga nan za ta dangana da birnin Yaounde. Rikicin kasar ya faro ne tun daga watan Nuwamba shekarar 2016 a lokacin da malamai da lauyoyi masu amfani da harshen Ingilishi suka yi zanga-zangar cewa ana tilasta musu amfani da harshen Faransanci. Sai masu fafutuka 'yan aware suka yi amfani da wannan dama suka hau kan wannan korafi inda suka fara neman yankin na Ingilishi ya balle daga kasar ta Kamaru wacce ke amfani da harsuna biyu. 'Yan awaren sun sha alwashin za su tarwatsa zaben shugaban kasar da za a yi a ranar 7 ga watan Oktoban gobe. A yankin da ake amfani da harshen na Ingilishi, masu fafutukar sun lakaba wa yankin nasu sunan Ambazonia a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta, lamarin da suka ce ba za a yi wani zabe a yankin ba. Amma gwamnati ta sha alwashin samar da kariya a yankin, kuma ta ce babu gudu ba ja da baya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani babban jami'a hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga hukumomin nahiyar Turai da su amince da matsaya guda kan yadda za su yi da bakin haure da aka kubutar a tekun Mediterranean. Bayan kwanaki biyu da aka kwashe ana tattaunawa da jami'an gwamnati a Italiya, Filippo Grandi ya ce akwai buƙatar ƙasashen Turai su haɗa kai su san matakin da za su ɗauka kan bakin haure da ke isa yankin. Grandi ya kuma jaddada buƙatar ganin cewa an ceto duk waɗanda aka gani a tekun, a kuma mika su zuwa tashar jirgin ruwa mafi kusa. Jami'in ya kuma jinjina wa masu tsaron gaɓar tekun Italiya kan irin ƙoƙarin da suke yi.
Le persone non vogliono andarsene, scappare, darsi nelle mani dei trafficanti, quindi offrire delle alternative.
Cikin harshen Italianci kenan Grandi yake cewa babu wanda zai so ya bar gidansa haka kurun, ko kuma ya fada hannun masu fataucin mutane. Shi yasa yana da muhimmanci a sama musu abin rayuwa da za su dogara a kai ta fuskar samun kudaden shiga. A yan kwanakin nan Italiya ta rufe tashoshin jiragen ruwanta ga jiragen ruwan da ke ceto bakin hauren, tana mai cewa ba za ta iya daukan ɗawainiyarsu ita kadai ba. Ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar da wani rahoto da ke nuna damuwa kan yawan zanga-zanga da ake yi a yankin Basra na ƙasar Iraki. Masu zanga-zangar suna bore ne saboda rashin ababen more rayuwa a yankin na Basra. Tun daga watan Yuli masu zanga-zangar suke korafin cewa ba a samun wutar lantarki da ruwan famfo, sannan ga rashin ayyukan yi. Ofishin kare haƙƙin ɗan adam ya ce ya damu kan yadda ake yawan samun zanga-zangar akan tituna waɗanda suke kaiwa ga rasa rayuka. Ma'aikatar lafiya a Iraki ta fitar da wani rahoto da ke nuna cewa cikin makonni biyun farkon watan nan mutum 11 aka kashe sanadiyar zanga-zangar. Adadin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ya kai 20 tun bayan da aka fara zanga-zangar a ranar 8 ga watan Yulin wannan shekara.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu fara, bari mu buɗe taskar rahoton namu da rahoton yadda 'yan siyasa ke lilliƙa hotunan 'yan takara barkatai wanda ke ɓata muhalli. Ga baban gida Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Lokacin zabe a Najeriya dai na zama lokutan samun riba da wasu masu sana'o'i ke yi. Irin waɗannan masu sana'o'in dai sun haɗa da masu buga takardun fasta mai ɗauke da hotunan 'yan takara a faɗin ƙasar, inda suka yi nisa wajen buga hotuna da saƙonnin 'yan takara da ke neman mukamai daban-daban a sassan ƙasar. Yanzu haka dai akasarin manyan titunan birane da karkara na ƙasar za a ce cike suke da irin waɗannan hotuna, abinda ma ya sa wasu gwamnatoci ba da umarnin hana liƙa irin waɗannan hotuna ko fastoci, ganin irin gudunmuwar da suke bayarwa wajen lalata muhalli da kuma tsabtace birane. Ko da yake wasu masu aikin buga hotunan da na nemi jin ta bakinsu sun yi gum da bakunan nasu, ɗaya daga cikin irin waɗannan masu sana'ar buga poster ya shaida mana cewa akwai riba ƙware a wannan sana'a tasu, musamman a wannan lokaci da aka buga gangar siyasa gadan-gadan.
Ya gaskiya lokacin samun mune, amma ya danganta cewa in ka samu customers da suna da abubuwa kamar aspirants ko abokin aspirants suna kama mu poster ko mu yi mu ci amfanin su.
To ko ya jama'ar gari ke kallon wannan harka na manna hotunan 'yan takara a gari?
Sunana Yusuf Shu'aibu. Ya kamata duk wanda ya hito yana neman takara, akwai hanyoyi da dama da zaka iya bi wanda yake zaka sadda kanka jama'a su ganka. Akwai billboard da ake yi, akwai signpost wanda ake yi a aje akan tituna, da kuma kaddamar da kanka a gidajen radio ko radio mai hoto wato television kenan. Ga kuma dai hanyoyi dai da dama kamar irin su hanyoyin network din nan irin na su computer da su Facebook da sauransu, duka hanyoyi ne wanda yake jama'a za su san da kai. Mafi alama shiga gidan radio kai bayani tunda kowa yana ji, ko kuma gidan television ya yi manne-manne hotuna din ga da ake banguna da kuma irin filaye da kuma gidaje wanda yake an yi su ne don kawo ta gari.
Yanzu dai fatan jama'ar gari shine na ganin yan siyasar Najeriya sun yi koyi da kororinsu na sauran kasashe da suka ci gaba na gudanar da yakin neman zabe ba tare da gurbata muhalli ba.
Bayan ya ji firamare Amurka daga Lagos.
To har yanzu dai a fagen siyasa, inda batun zaben fidda gwani a jami'ar APC na jihar Adamawa ke neman tada kura, ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yayin da ake wannan cakwakiyar na zaben fidda gwani na jami'ar APC da ke mulki, shugabannin jami'ar a jihar Adamawa sun ko bayyana cewa gwamnan jihar Sanato Muhammad Bindo Jibrila shi suka zaba a matsayin ɗan takara tilo, batun da kuwa ya fusata wasu kusoshin jami'ar. Da yake jawabi a wajen wani gangami na nuna goyon baya da aka yi a Yola, shugaban jami'ar a jihar Ibrahim Bilal ya ce ai sutu ne ma suka yanke hukunci na cewa gwamnan jihar ne ma ɗan takara a zaben shekarar baɗi. Tun farko a jawabinsa gwamnan jihar Sanato Bindo Jibrila, wanda ya ce shi bai tsoron karo da maza, ya koyi tilawa irin nasarar da ya ce gwamnatinsa ta kawo a jihar.
Suka zabe ni kuma Allah ya yarda, mu dama jam'iyyarmu aqidanmu aqida ne na talakawa, mun zo ne mu jami'i talakawan Adamawa, ba mu zo mu yi wa talakawan Adamawa rashin adalci ba, mun zo ne mu ba wa talakawan Adamawa haƙinsu domin gwamnati nasu ne. So ina so mutanen Adamawa don Allah ku taya mu roƙo, don wannan aikin kowa ya sani ba ƙarami aiki ne a gabanmu ba.
To sai dai kuma tunai furucin shugaban jam'iyyar APC ya ja martani mai gauzi, inda wasu kusoshin jam'iyyar da suke tare da bangaren sauran 'yan takarar suka ce ba za ta sauwa bindiga a ruwa. Honorable Aminu Abdullahi Gambagu da ke tare da bangaren Sunuri Bado ya ce su daman sun san aharina, wanda don haka ne ma suka buƙaci da a yi zaben ƙato bayan ƙato. Wato direct primary domin fidda ɗanduma da kabewa.
Inda fa su so su ji shine kunya, kuma wannan kunya za su ji sai dai wannan ranar zaɓe bai zo ba, domin al'umma a baya sun yadda da su, sun amince da su, sun mutunta su, suka ba su riƙon amanan su, suka yaudare al'umma, suka ha'inci al'umma. Yau shi yasa kake ga suke neman kariya ta cewan fara wai rai dai an cire mata kai, suna neman duk hanyoyin da za su bi a katange su daga wani irin tsarin zaɓe da zai mika su ga talaka kai tsaye. Suke neman mutane da watakila yan amshin shatansu ne, da watakila yan kanzaginsu ne, da watakila cinsu na safe, cinsu na rana da na maraice yana aljihun wannan gwamnati. Me kake tsammanin za ka fara idan ba kalmomin guda da tafi ba? Abinda waɗannan mutane suka yi kenan, amma mu mun sani babu wani sako a cikin abinda suka yi wanda hankali zai yadda da shi, babu wani abinda dukkanin mai tunani da hangin nesa zai yadda da shi. Kalmomi ne na neman tuwo kuma sun samu, kalma ce ta cin abinci kuma sun ci, iyakanta kenan a haka muka dauka, kuma iya tasirin ta kenan. Allah
kawo yanzu fede in takara biyan ne ma suka fito takarar kujerar gwamna Inuwa jami'ar APC a jihar, waɗanda suka hada Malam Nuhu Ribado da injiniya Marcus Gundari da kuma wani ƙanin matan shugaban ƙasa Dr. Mahmud Halilu Ahmad, wanda kuma yanzu an zura ido a ga matakin da uwar jami'ar ta ƙasa za ta dauka game da batun na jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Manyan siyasa kuma da musu kan su koyi talakawa, wancan siyasa ba fushi ake ba, ba faɗa ake ba.
To yanzu kuma sai batun amfani da madaurin kujerar mota, wato seat belt, da gwamnatin jamhuriyar Nijar ke so a fara amfani da shi musamman a birnin Yamai. Ga su da mummuna Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A wata sanarwar da aka fitar dauke da sa hannun shugaban hukumar da'irar Yamai Muktar Mahmudu ne hukumomi suka ayyana shirin farfado da dokar amfani da bell ko sentir de securite ga matuka mota yayin da dokar ke wajabtawa masu babura saka hular kwano sakamakon lura da barnar da ke tattare da rashin mutunta wannan ka'ida akan hanyoyin zirga-zirgar birnin Yamai. To ko muke ra'ayoyin jama'a akan wannan mataki?
Ba ma dan hukuma ba dan kanka ma. Adari da yawa duka in mutuwa da kaska akwai dama-dama dai. Ka san mutuwa da ita Allah ce. Amma a zan sa kaska din nan. Amma batu security din na ko motocin da ba su da masantir. Kace su ake yi. Kenan yanzu an kawo musu matsala kenan.
Ka san komai na Allah ne. Ita doka kuma dole ne a bita. Duk kasan da ba doka to kenan kamar kasar jahiliya ce.
Shugaban kungiyar direbobin taxi na Senko Taxi Gamace Muhammadu wane ya ba da wannan mataki? Na ganin dacewar fadada dokar zuwa sassan kasa ta la'akari da cewa hatsarin ababen hawa wata matsala ce da ta zama ruwan dare a Nijar.
Minista na transport gaba ɗaya ya kamata ya dauki wannan mataki saboda a ce duka Nijar wanda zai shigo da wanda a cikin Nijar in yana tukin mota a tilasta mishi ya sa wannan beltin tsaro. To ka gani kenan wagga doka da aka yi to kenan in kana Yamai ta shahe ka da ka haita da'irar Yamai kenan ba ta shahe ka ba. To kuma ana cikin ƙasa guda a ce wanda an maradi ko wanda addo so ko wanda adda akwai dokar ta shahe shi akwai wanda dauki ta maradi akwai ta shotan Yamai wannan bai kamata ba. Ya kamata ko masu nazari gwamnati da kanta ta dauki wannan doka duk ƙasa.
Daga ranar 1 ga watan gobe ne mahukuntan birnin Yamai ke sa ran fara zartar da wannan doka. To amma a ra'ayin shugaban kungiyar AKAR mai aikin wayar da kan jama'a akan illolin hatsarin ababen hawa Alhaji Yawala Mai Duka, samun nasarar wannan yunkuri ya danganta da ayyukan fadakarwa.
Da farko yanzu ba a buga da bulala ba a fara jan hankulan mutane bisa ga unhuwanin ita wannan hular kwano. Dan saboda ita hular kwano duka bata huce jika goma ba, kuma idan hatsari ya samu kan mutum ya hoshe binciken da ake a gani in kwakwalwa bata taɓa ba jika sitin ake shi. To kenan dole ne shi gwamnati ya rantsi a kan shi na kare lahiyar al'ummar shi. Kuma mun sha ganin da a kowane lokaci an kai hatsarin mota sai ga mutane da a cikin mota suna haita ta madibi ko ta kowa. To kaga wannan abu in akwai sentry security abubuwa za su rage.
Wani abin da ke zama babbar damuwa a wajen kungiyoyi masu zaman kansu shine
su hukumta su fara bin dokar da ba. Idan sun fara bin doka dole talaka za su bi, saboda ita dokar Nijar an kai ta mai yawa talaka ne take bi.
Tunda mun gani an doki dokar waya a cikin mota, waya salula in kana duki an hana, sai kaga mai galihu ko deputy ko minister ko wani dan siyasa babba yana waya a cikin mota dan sanda bai mai magana.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Lallan shugaba Adali ne sirrin zaman lafiya, in ya zo ai zaman lafiya, in yake ko a tashi sama. Lallan shugaba Adali.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe 11 na safe da minti 17, ga kuma shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da kasancewa da mu a shirin Idan Kwaya Tanar Kefa, inda za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu. Sunana Hafsat Maina Muhammad, ku biyo mu a ci gaba da yaki da ta'ammali da miyagun kwayoyi. Yau a cikin shirin za ku ji hirar da wakilinmu a Katsina Zardin Sanifin Tuwayeyi da Malam Salisu Katsina, wanda aka fi sani da Malam Niga, kan yadda ya fara aiki da matasa masu shaye-shaye ko kangararru. Ga hirar tasu.
Mun kawo maka ziyara domin duba yadda ake tafiyar da al'amura. To wannan irin haraka yaushe kuka fara ta? Za ta dauka kamar kimanin shekaru nawa?
Gaskiya game da bude wannan makaranta ina ganin muna shekara 25 garin Katsina dai. Kuma na fara ta da wani dan uwa na dan daba Kano yake kadan kanin baban mu. Da almajirai ake kawo mani waɗanda ba su zama, daga an kai almajiri sai ya ƙi zuwa makaranta ya ruga.
Wato kamar kangararru kenan.
Yawwa, kamar kangararru. Almajirin da ake tawa ma ya ƙi zuwa makaranta ko bai zama, to daga an kawo cikin yadda Allah sai kaga Allah mu ya tsaida mu mishi. To wannan naje na iske wani kani na irin gidan kanan baban mu injin kai ziyara yana iske shi yayi shaye shaye yana ta kulakanci to ne iyayen namu su bani suka ce a kan zumunci ya lalace to karshe dai sai gashi an abin yayi yawa an dauro shi an kawo mani to kuma dan daba ne irin wanda wuka yana tana iya narkewa tana to da aka kawo shi muka sa mai mari ya cirge to kuma yana tsaro mari na sa mai aka addu'o'i dai aka sa mai aka ce to in ya isa ya ebe wannan bai ebe ba to shine dai sula dan nan yayi aure nan garin nayi jagorancin shi ya bar shaye shaye yayi aure nan yana da wajen yaya jama'a wanda suka ga haka to daga nan ne aka ta kawo min yara da ko ina
yanzu kamar yaran da aka kawo maka a fadin tarayyar Najeriya dan ba za a ce Katsina Sokoto Kano da yanzu haka ga dan Sokoto ga dan Kano ga dan Gombe yanzu kamar daga ina ana irin ketaren kasar nan wasu suna zuwa
ai yanzu nan ina iya kira ma dan Enugu dan Taraba State dan Yola dan Sokoto Kano Zamfara Yamai Niger ba rasa mutum kusan 20 kai all Najeriya dai gaskiya ba inda ban da dalibi gaskiya kuma na san naji kaman kana son ka tambaye ni adadin kaman mutum nawa yaro ne to gaskiya ban iya dirga su eh dan
numbers ta yawa
ah gaskiya mutanen da Allah ya dona Allah ya shirya su gaskiya ban iya dirga su
kamar zaka yi mun misali irin wanda aka kawo za a ga dai gashi ne cikin wani hali irin wani irin hali zaka kamar kai ma abun gila ya taba zama ma a rai
eh ka san mu kaman likitoci ne zaka daga wani ciwo zaka likita ya ga wani ciwon da bai taba ganin shi ba to haka mu ma in yaro iyayen su ka zo suna karanta mu abin da yayi to mu da yake mu riga mun saba amma wani abin ya daure mai kai dan akwai wani wanda aka kawo min daga nan garin Katsina ya daura uwa tai da yayi shaye shayen ya tsara kulo ya daura mama tai ya bata kashi sai da jama'a suka zo suka kwace ta asalin wan shi ma CID ne yana CID Kano aka buga mai waya ya zo dauko shi ya kawo mani da dai Allah ya taimake mu da taimakon da ake bada da sunan Allah da ake ba su ya zama ya samu sauki wannan shashan ya suke shi muka tambaye shi wallahi ganin ta yake kaman macija amma yanzu maganar da muke yi yana nan garin Katsina waje yayi iyali yayi aure yana da iyali yanzu lahiyallahu kaman bai taba yi ba
mallan kai bayanin cewa taimakon da kuke ba su kuna ba su ne domin a kyautata dabi'ar su to a cikin wannan kyautata dabi'ar kuna haddawa ne da ba su ilimi
kwarai ko to ai yanzu akarmuka Allah nan gidana ina ganin janar kwantagora ayan shi uku suke digiri nan gidana kuma yanzu haka wa'annan na gabana yanzu za su shiga jami'a insha Allah sun yi registration sannan ina da kuma wa'anda ke zuwa secondary yaje ya dawo duk makaranta da ka sani nan ta Katsina duk inda naje ne admission gaskiya suna ba ni goyen baya suna ba ni
to akarmuka Allah mun zo mun ga dalibai nan kuma mun ga kamar gurin nan ko ya matsi a kuke ta kokari
gaskiya wajen nan akarmuka Allah haka muke tawama amma sama da shekara 20 Allah ya sani mai girma gwamnan da ya wuce ya kira ni an ce algata mallan ya za a yi kaza dai muka ce to mu dai in za ku gina waje ku ba mu fi sabila muna so amma waje na gwamnati a ce mu shiga to gaskiya ba mu ra'ayi dan wani abinda yasa kuma ba mu so ba wani yana iya hawa yaga kai ba kai mai bai kore ka kaga an jawo ka kuma wani ya abana ne amma in za a gina waje a ba mu fi sabila amma kin taimakon Allah wannan gwamnati ta honorable Aminu Masari tsakani ga Allah sama da shekara 20 ina ta kaiwa Allah kuka to ya kwanin yi min wannan kuka saboda ya bani hili bayan tsangaya ya bani hetta guda sannan kuma alhaji mantali lawal gaskiya shine wallahi ba zuwa ne ba shine muka yi magana da shi ya bugo waya wani ya gama da shi muka yi ce mallan ka rubuto yace mallan ai ka cancanci a taimaka maka muna badawa kuma wallahi ya aiwata komai certificate da duk abin da ka san ana badawa wallahi an bani ina jin daji ina farin ciki kuma yanzu ma muna sa ran kila su gina mun
ba to mallan abin da yake da daura kai shine yawan daliban da kuke da su waɗannan dalibai kuna irin in ce cazar kuɗi ne daga hannun iyayensu domin tafiyar da al'amuran su musamman ciyarwa da dai irin neman magani da dai sauran makamantan su
gaskiya ba mu da wani mutumi wanda za mu ce ko taimakon sama da shekara 20 din nan ba wata gwamnati da ta taimaka mu banda wannan gwamnatin da na gaya ma sannan kuma ba wani mai hannu da shuni ko wani abu wanda zai kawo tallafi a makarantar mu gaskiya babu duk kana ba wanda ya taba ba mu amma Alhaji Iliya baban Dahiru Mangal cikin azumi shekara 3 kenan gaskiya suna kawo mu taimako har da taimakon kuɗi sai kawo mu buhun nan masara guda 2 da buhun shinkawa har da 10,000 to kaga wannan ina alfahari da duk wannan da ba wanda ya taba yi mani amma kaga su sun mu mun gode amma all Katsina ba wanda ya taba taimaka mu gaskiya sai dai Allah
to anan shirin ya kammala amma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji ci gaban hirar tasu sai a kasance da mu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da Julie Gresham da ta bada umarni ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya.
muronyi gabara fado garaya Allah.
To madalla yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana. Sakon farko ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, yace ya kamata gwamnatin Buhari in har da gaske take yi wajen yaki da cin hanci game da yima kasa zamba ko zagon kasa, to ta gaggauta hukunta tsohon ministan kudi Mrs. Kemi Adeosun, ganin yadda zargin da aka yi mata na yin amfani takardar shaidan yin bautar kasa na bogi domin hukuncin ya zama da rasi ga wasu. Shi kuma Sufyanu Gumel Zangon Daura cewa yi assalamu alaikum VOA, yabo da jinina ga gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari kan inganta harkokin tsaro a iyakokin jihar Katsina da makwabta. Shi kuma Malam Hussein Dangote Karatso daga jihar Yobe ya ce salamu VOA, dan Allah ku ba ni dama domin na jajantawa al'ummar kasashen duniya da ambaliyar ruwa ya shafe su, da fatan gwamnatoci da masu hannu da shuni za su tallafa musu da abin da ya sawaka don rage radadin da ke cikin zukatansu. Daga Shehu Adamu Rijau ya ce a yayin da zaben fitar da gwani na 'yan takara ke kara kawo jiki a Najeriya, nake amfani da wannan damar wajen jan hankalin 'yan uwa matasa da mu guji bangan siyasa da nuna daukar siyasa tamkar wani abu na a mutu ko a yi rai. A kodayaushe mu tuna cewa lokaci, lafiya da rayuwarmu wasu muhimman abubuwa ne a gare mu, saboda haka kar mu yarda mu yi wasa da su saboda biyan bukatun wasu tsirarun 'yan siyasa. Assalamu alaikum VOA, muna jinjinawa kungiyoyin maharba da kuma mafarauta bisa kokarin da suke yi domin a yaki 'yan ta'adda da suka addabi jihar Zamfara. Karshen muke addu'a Allah ya ba su sa'a, amin. Sakon haɗin gwiwa daga Kadoro Digaga dan Fulani Warji da Shehu Kachalla Kafison ana zikiri daga jihar Bauchi. Sai sakon haɗin gwiwa daga Gali Suraja Faki da Isu Diyala Faki, suka ce salam VOA Hausa, ganin yadda guguwar zabe take kara kadawa a kasar Kamaru, muna kira gwamnatin kasar cewa ya kamata ta lalubi hanyar da za a kawo karshen rikicin da yake kara kamari a yankin Ambazonia masu amfani da turancin Ingilishi domin a sami damar gudanar da zabe cikin kwanciyar hankali da lumana. A karshe muna addu'a Allah ya kawo zaman lafiya a kasashen Kamaru da Najeriya da ma duniya baki daya. To a cigaba da aiko da sakonni, mu kuma za mu cigaba da karantawa. To madalla da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma wannan kara ta kaice.
Cibiyar da ke sa ido kan aukuwar guguwar da ta auku a nan Amurka ta Florence ta ce ƙarfin guguwar Florence ya ragu, amma kuma za a ci gaba da ganin ambaliyar ruwa a wasu sassan jihohin Carolina ta Arewa da ta Kudu. Ya zuwa yanzu mutum 12 aka tabbatar da sun rasa rayukansu sanadiyar wannan guguwa. Watanni sun ce za a ci gaba da ganin ambaliyar ruwa har na tsawon kwanaki ko ma makonni sanadiyar tumbatsar da kogunan yankin suka yi. To halin da ake ciki kuma a can kasar Philippines ma, guguwar da aka wa lakabi da Manhut wacce ta ratsa kasar a jiya Asabar ta isa yankin Hong Kong da sauran yankunan gabar tekun kudancin China. Hukumomin yankin na Hong Kong sun yi kuwa ga jama'a da su zauna a gidajensu a lokacin da guguwar ta sauka a Philippines a jiya Asabar, inda ta zubar da ruwa mai karfin gaske a ƙauyen tsibirin Luzon. Adadin mutanen da suka mutu ya kai 25. Rotanni daga ƙasar Kamarun na cewa ana gudanar da ƙwararren bincike kan mutanen da ke ficewa daga yankin da ake amfani da harshen Ingilishi yayin da suke ƙoƙarin tsallakawa zuwa yankin da ake amfani da harshen Faransanci. Bincike ana gudanar da shi ne a cewar hukumomi bayan zargin cewa mayaka na shiga yankin da makamai. Wata mata 'yar kasuwa mai suna Philomena Maloke ta faɗa wa muryar Amurka cewa sojoji sun caji kayanta da na 'yarta har sau 7 a tsakanin wani gari da ake kira Kumba zuwa yankin Buwa da ta isa, inda daga nan ne za ta dangana zuwa birnin Yaounde. Rikicin kasar ya faru ne tun daga watan Nuwamba shekarar 2016 a lokacin da malamai da lauyoyi masu amfani da harshen Ingilishi suka yi zanga-zangar cewa ana tilasta musu suna amfani da harshen Faransanci.
To madalla da takaitattun labarin mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa, amma kafin mu tashi bari mu mika sakon ta'aziyya ga Alhaji Ilyasu Ahmed Aliyu bisa rasuwar surukarsa a garin Jos Fatu gwamnatin jihar Plateau. Ubangiji Allah ya ji kanta da rahama. Sai kuma wani sakon ta'aziyyan na Muhammad Bello bisa rasuwar yayar mahaifiyarsa wacce Allah ya yi wa rasuwa a jihar Bauchi, da fatan Allah ya gafarta musu baki ɗaya. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Mahmud Lalo da ya taimaka mu gabatar da shirin, da Bonsa Tufa wanda ya bada umarni, da injiniyanmu Ryan Wang, ni Ladan Ibrahim ke cewa ku ne lafiya da alheri.
avec la meilleure